الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة جرب وزن رمضان إذا رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة الهدولة 30 فقط إن شاء الله تعالى زم تجربة كراتو كمر يد أكتابة أولا مثلاج هنا كراتو سكين القرآن من جمعة سكين سورة الأعراب منتهى آية 340 دليل 40 شدة إن شاء الله تعالى لا مساجي آية دليل 40 بفي أسكي سورة الأعراف لكن من حق إذا كان بيجد أكتبه هو أن نقول فينا سواء على جابر كمال الشنية هذا التمثيل هي الدعاء أسكي صلى جواني عليه كمال الحوصة بعد عرب شبا إن أتم علي شيء مكان جابعي إذا من تالي sallan farilla dukkan azkarun da suka cisgo daga annabi sallallahu alaihi wasallam hanyar koyar da sallah shi ake so mutum ne, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma su jira ku yawaita ko ku karfafa cikin ma'ana hadisinsa ko yin wani cikin yin addu'a. To ina an zo yin addu'a a cikin sujjada mutum zai iya yi da wani yare? Tashin malamai suka ce in sallan farilla ne ba zai da wani yare ba, zai takaici kawai da iya abun da ya tabbata na ayyukan da ya iya rikewa da larabci. Amma a sallan nafila yana so ya faɗi wani abu na buƙata bai sai da zai ya faɗe shi da larabci ba, suka ce zai iya faɗa da Hausa da yaren duk da ya fiyawa yaren da zai iya yin fadanci. Duka Allah subhanahu wataala shi ya halicci yarukan kuma yana jin kowane yare da zaran ya faɗa Allah subhanahu wataala ya san mai jin. Wasu ma suka ce har a farilla ɗin a cikin sujjada in ya rasa yadda zai ya faɗa, amma an fi so ya tabbatu a kan abubuwan da suka tabbata daga sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma buƙata ta duniya lahira da yake so ya faɗa, wallahu a'lam, malamai sun yi saɓani cikin haka, halarci da rashin halarci. In ya yi kwata ta ilhamu wannan mai tambaya na gaba ce shin akwai waƙa wanda ya tabbata musulmi ya rinƙa yi koyin gaji? Dan najo suna cewa akwai waka halal kuma akwai haram. Idan waka ba baka wanda ta zama ko kariya ga addinin Allah, wannan ya halatta. Kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala yana yi wa kariya wa addinin Allah a gaban kafirai, domin suna gadara da fasahar magana da waƙoƙi wanda ba kida ba kiɗe-kiɗe ba wasu abubuwa na batsa ba raye-raye, kawai fasahar magana ke kawa. A misali, fa inna abi wa walidati wa irdi li irdi muhammadin minkum riqa'u. A lokacin da suka zo za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam, ajina khailana abin da makamancin irin wani na waƙoƙi wanda Hassan ne ka abin yabar sahabbai inna zawa'iba min ilmihim wa ikhwatihim kad bayyana sunana lin-nasi fi tabi'i يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرع. إن وين المؤمنين ما سوء تشد فتاها دا مكة من جنسو أن بابو ليس يدون مكين يعيز هرما أخلوك أن دينا فكي أقبام كافرين ودا واقع نياتي باسو برازنا ونفاق إسامة دا ما شفر كان صلى الله عليه وسلم ينا سيمتا جايا موسو كاد سويا حسان يؤجيبك جبريل جبريل ينا نجينا كرف فاتا kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi a kan haka. To yi wannan ya hadasa, amma waka na baka wanda yake gaure da kiɗe-kiɗe da raye-raye da makamantansu ko kuma baka cikin waƙoƙi ɗin ko waka na girman kai da wasu abubuwa, wannan bai halatta ba, shine wa shu'ara yattabi'uhum al-ghawun, shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta. Ya ce idan akwai wakan halal a gaya maka misali, to shine misalin da aka faɗa daga wallahu ta'ala alam. Wannan kuma yace bayan yayi addu'a sannan yace ya kasance akwai wani hadisi da yake nuni da cewa ba kyau a yi kasuwanci ciniki a masallaci. Me alaƙar sa da sanarwa da ake yi a masallaci irin a saida abuna irin a saida kafe na tafsiri da makamantansu? Wani sake irin idan wanda ya ɗau lasiga zai sanar da mutane in kalle ya yi zona bai halatta ba. Akwai kafin a waje kudinsa kaza wanda ya ce zai tsaya ko ya je ya tsaya da launin akwai matsala akwai kuskure. Amma misali akwai kafin a waje da masu bukata saboda kamar a yada wato wa'azi ko yada karantarwa, sai akwai kafin a waje wanda suke da bukata za su iya samu a gurin masu su. Wannan an sanar ne, sanarwa ne ba ciniki ba ne. Amma ka ce akwai kafin na tafsirin kaza da kaza, kudin sa kaza a zama na zaka gaskiya kuskuren gyaran da za a yi shine kara faɗi kuri. Yau kara faɗi kuri, in an faɗi kuri ya zama an yi farashi, an faɗi farashi kamar yin mai ya koya abu nan kamar an yi tallan abun ke. Amma in sanarwa ne cewa akwai kasafin muhazara kaza da kaza da kaza ko wa'azin kaza ko tafsirin malam kaza, irin wannan sanarwa ne ba ya zama ciniki ba. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan ko bayan ya yi sallama ya ce mara idan iyaye suka ga akwai cutarwa a zamantakewan aure da mijinta, misali rashin ciyarwa, rashin lura, in ba ta da lafiya, shin ya halatta a raba auren? Da wannan yana bukatar dogon bincike da tabbatarwa. Ba ita idan ita ce kawai ta zo gidan take ba ciyarwa ba kaza, to sai a bi diddige a gani da gaske ne ko kuma magana ce kawai. Kar kuma ɗauki ta jika wajen cewa a ba ya ciyar da ita ko kuma haka kawai mu ce shi ya ga yadda tana ramewa ko ya ga yadda tana kaza, duk wannan ba ƙa'ida ba ne, bai kamata ba. Sannan kafin a yi aure ya kamata a bincika wanda ya zo yana neman aure zai iya riƙe ta, ba ina nufin mai kuɗi ne shi ba, a kawai zai iya riƙewa, wanda ba mai kuɗi ba ne amma zai iya riƙewa. So da yana da himma ba a zaune yake ba, bayi da kasala, yana da himma, yana zuwa wurin sana'arsa ko yana da karamin aikinsa ko yana da ɗan kasuwancin ko zai yi ko kuma sana'arsa zai yi, duk abin da yake wanda yake ba na zaman haka kawai ba, yana zai iya kokarin da zai iya riƙe mata. To wannan ya halatta a bincika. In dai an bincika aka ga cewa yana kula da addini, yana kokari, yana da ɗabi'u masu kyau, sannan kuma yana daidai gurgudu zai iya riƙe ta, wannan kawai sai a aular masa a bisa yadda aka gani. Idan an aular masa in ya samu matsala ne kamar irin rayuwar da ake ciki yanzu, da yawa daga cikin mutane suna shiga cikin kunci ba tare da samun damar cin abinci kamar yadda aka saba ba. To in irin wannan ne gaskiya sai a nusar da ita matar zuwa ga haƙuri da jajircewa. Dama zaman aure akwai buƙatar haƙuri da jajircewa. Sannan in akwai buƙatar su iyayen suna da hali, iyayen yarinya suna da hali, iyayen matari suna da hali, ba laifi ba ne su taimaki mijin yarsu, amma bisa ƙa'ida da ihsani ba bisa gori da gorantawa ko wani abu ba. Ko da mutum zai taimaki mijin yarsa to sai ya zama ya kila shi bisa girmamawa da kuma kula da wani sa'i. Mata suna da wani irin ƙaramin tunani, wata idan ta ga babanta ya ce mace sai ta ɗauka wani abu ne daban ta kasa fahimtar al'amari ne, in ba wata take da cikakken hankali ko kuma basira ko karantarwa ko tarbiyya ba. To amma haka kawai da an ga cewa ba abinci a raba, wannan yana da buƙatar a yi nazari a tabbatar eh ba abinci. Idan ma ba abinci din abin da mu za mu iya cewa anan su ce waliyai da wakilai su zauna su duba sha'ani me ya kamata a yi. Wani shi ne abin da ya kamata a duba sha'ani ne me ya kamata a yi. Raba aure ba ƙaramin al'amari ba ne. To ya kamata in an yi shi, idan misali shi matsalarsa kawai shi ne rashin abinci kuma wataƙila ya faru ne a dalilin jarrabawa da ake ciki, to in an raba auren wani wanda zai zai aure shi kuma menene matsalar da ba sani ba tukuna ba san sai ina za a faru saboda haka hakuri da juriya in abu zai iya zama a yi hakuri in kuma ya fi karfin a yi hakuri to wannan kuma ba mun muna cewa a raba ba sai dai waliyan aure su zauna su duba su suka san me za a yi don su suka hada malami shi yake zakawa ya ce ne a zauna a duba a gani saboda haka balle ma mu dalibai a zauna a duba a gani su ne waliyan aure su gaba ya kamata a yi a wannan auren in ya tabbata ba a miji da ke idan suka ga abin da suka gani duk abin da suka daftar shi ne daidai insha Allah wannan kuma ya ce bayan ya yi addu'a ya ce mene ne hukuncin wanda ya ga haramun alhali yana azumi wani irin haramun ya gani kana azumi ne kai idonsa gurin haramun har ya gani wani azumi ya har ido ma yana yin azumi ne da baki da gabbai da sauransu ana so su zama masu azumi saboda haka kar ya kai idonsa gurin haramun balle ya gani amma azumin sai yana nan ya ga haramun amma ya daina kai idonsa gurin haramun yau don in azumin ya zama mai daraja azumin yana nan amma darajar sa shine a daina kai ido gurin haramun in kuma haramun din ne ta zo ta wurga ta zo nan kuma wani abu ne da wallahi ta'ala da wannan ce wai kuma dole ne tambayar da ya ce dole ne mutum yana sallan asham ko ko wani abunan sallama a kowane sallama sai ya sake niyyar yin liman kai haka shi ne magana mai kalbi a gurin malamai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahliluha at-takbir wa tahliluha at-taslim yawa yin kabbara shi ne shiga sallah kabbara ihrami sannan yin sallama shi ne fita daga sallah don haka lokacin da ya kabbara aka yi raka biyu za ka yi sallama aka kare wani raka biyu to in za a shiga wasu raka biyu sabuwa ne sai dai sashi malamai ku ga suna cewa ai abu na inye miyan asham kawai na daren gaba ɗaya kiyamun laili na daren gaba ɗaya su suna ganin ta isan masa amma dai magana mai ƙarfi gaskiya shine in an yi sallama sai a sake niyya in an yi sallama sai a sake niyya sai a je wallahu ta'ala a'lam kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam salatu laili masna masna wato biyu masu zaman kansu ne biyu ma masu zaman kansu biyu ma masu zaman kansu wallahu ta'ala a'lam wannan kuma yace da fatan malai yana cikin koshin lafiya yi dogon bayanai cewa yana neman wata mata ce ko yana neman yarinya ce yana neman ta suna matukar soyayya da juna shekaru a wato sun yi tsawon shekaru kamar yadda ya rubuta suna soyayya har sun yi alkawarin aure wa junansu ba iyaye sun masa alkawari ba sun yi alkawarin aure wa junansu wai fatan sai Allah ya jarabce ta in ji shi da cutar HIV kuma yace gaskiya malam ya ji yana son ta har yanzu shine yake son ya san matsayin auren ta shi ko idan yayi auren ko ya aure ta na'am yadda ko idan ya aure ka daidai yake da ya kashe kansa ko kuma abuna ya ce ya tambayi likitoci shin ko zai iya auren ta likitocin sun ce masa kamar yadda yake likitoci sun ce masa matukar tana bin ka'idar shan magani akwai yiwuwar su yi mu'amalar aure tare ba tare da ya samu da cutar ba idan kuma har ya kamu don Allah malam menene hukuncinsa a musulunci daga ƙarshe yana mai roƙon addu'a daga malam da ɗan uwa kan Allah ya ba su mafita to na farko ya ce sun abu nan tsawon lokaci suna tare da ita kuma yace kai ƙarfin ta kuma yace fatsam sai Allah ya gargaje ta ko ba haka ba sun saboda haka tsawon lokaci suna tare suna soyayya amma fatan ya tsaye ya zo to sai na yazo sai na ya faɗo bayan tsawon lokaci ana soyayya fatan sai na ya faɗo to sai a yi mana bayanin wannan insha Allah wannan abun ku amsa su wallahi ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin suratul a'raf آية 47 إن شاء الله لم تجد سورة العرب. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
الله سبحانه وتعالى bayan a baya ya tabbatar da cewa duk wanda yake girman kai Allah yana iya kawar da fahimtar ayoyi da Allah yake bayyanawa daga tunanin wannan musulmi, sai zaman to kullun safon zai yi, in ya ga hanyar shari'a ba zai rike ba, in ya ga hanyar bata ita zai bi. Shi Allah subhanahu wataala yace wallazina kazzabu bi ayatina, waɗanda ku suke ƙaryata ayoyin mu, waliqa'il akhirati, suke kuma ƙaryata haduwa da ranar tashin alkiyama, duk wanda suke ƙaryata wannan habibat a'malu, ayyukansu sun faci, ayyukansu ba su da tasiri, ba su da lada a wurin Allah. Ma'ana ƙaryata ayoyin Allah wani sa'i ba sai mutum ya rubuta ce Qur'ani ƙarya ne ko aya kaza ƙarya ce ko hadisi ƙarya ba, a'a kawai gangan da gangan mutum ya rinka karo da ayoyin wajen ayyukan da yake yi. Kar a ci riba, aya ta ce Allah ya haramta riba, ya zo shi kuma duk kasuwancin da cike yake da riba, haka wannan ƙaryata ayar Allah ne da gafala da rashin aiki da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a yi kaza, kar a yi shashanci, kar a yi annabimanci, kar a yi abunan shafiya, kar a yi kaza, shi kuma ya zo yana yi wannan su ne ƙaryatawa, wanda duk ya kasance haka to baya tunanin akwai babban aiki a gabansa na tsayuwa gaban Allah ranar lahira, wanda duk ya zama wannan to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce habitat a'malu, ayyukansu sun yi muni sun baci, har yanzu zauna illa ma kanu ya'malun, ba abin da za a takanta musu da shi face abin da suka kasance suna aikatawa na miyagun ayyuka. Allah ya kare. Na'am.
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين.
Allah subhanahu wa ta'ala ce wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwar, sai mutane annabi Musa alaihi salam sai suka riƙi bayan annabi Musa alaihi salam Allah yayi alƙawari da shi cewa zai je gana da shi, dogon da Allah mun karanta a baya wa wa'adna Musa 30 layla, to wannan kwanaki 40 wato mamnaha bi 20 fa tamani qatu rabbihi 40 layla, kwanaki 40 da ya tafi ganawa da Allah. To sai daga baya banu Isra'ila waɗannan gon da aka gogoro maya da Fir'auna da su suka tsira, Allah ya tsira da su, suka wuce kan ruwa aka halakar da Fir'auna. To bayan annabi Musa ya tafi alaihi salam ganawa da Allah subhanahu wataala, Allah ya wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan, sai mutane Allah Musa suka riƙi daga zinariya na ado wanda suka samo daga Kibtawa, ko suka yi aro daga Kibtawa, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ambata tashi malamai sun fada, sai suka ɗau wannan zinariya da suke ado da shi sai aka gina ɗan maraki. Musa saniri ce gina ɗan maraki, kamar yadda aka bayyana a tarihi lokacin da Fir'auna ya zo shiga ruwa bayan su Allah Musa alaihi salam da banu Isra'ila sun tsallake Fir'auna dokin sai ya ke shige, sai Allah aiko mala'ika Jibrilu da tamacin godi doki godiya kenan da ta zo ta wulga gaban dokin abuna Fir'auna, da ya ga mutum ta wuce ta shiga ruwan sai ya zita shi wannan dokin, to duk saurayen suka biyo, to inda dokin da mala'ika Jibrilu ya zo da shi ya taka, to Musa Samiri ko kuma As-Samiri suna cewa Musa ne sunansa, akwai tarihi haka nan, akwai Isra'iliya da ciki abaya da cewa Musa alladhi rabbahu fir'aun mursal wa Musa alladhi rabbahu jibril khafir, shi wannan fa as-samiri an ce akwai lokacin da ya shiga wani yanayi
abin Jibril alayhi salam yana kula da shi. Don haka ya san tabiyar jogin malaika Jibril, ya san dabi'un malaika Jibril. Wannan tarihi na Isra'iliya ya inganta ko bai inganta ba, wallahu a'lam. Don haka da ya zo ya hulga da jogin, jogin Fir'auna ya ce wannan gogiyar inda ta saka sai shi sani sai ɗebi wurin kafar da ta saka. Shi ne sai zo ya gina musu ɗan maraƙi bayan Annabi Musa ya ce ku dai gina ɗan maraƙi, sai ya zuba wannan ƙasan da ya ɗebo cikin wannan ɗan maraƙin. Sai zama shi wannan ɗan maraƙin idan abu na ijilan jasadar jikin maraƙi ne da shi, da kuwa yana da kukan shanu. Kuwa Al-Hafiz Ibn Kathir ya ce kuka irin na shanu. Kuwa kuma ya ce a wani ƙauye kuma a shi ne kuka kamar na bututu. Idan iska ta shiga wato sai ya huda duburan wannan ɗan maraƙi da ya yi, sannan ya buɗe bakinsa, to sai iska ta shiga tana sai irin kururrukin fitan iska ta wancan gefen, sai suke ɗauka cewa wannan ya zama abun bauta. Ya ce musu wannan shi ne haza ilahu kuma ilahu Musa fanaki a suratu Taha. Wannan ya ce wannan shi ne Allahn da Annabi Musa ya je ganawa da shi din, ai ya manta shi a nan ya ji ku ci gaba da bautar wannan. Shi As-Samiri yana da ilimi, don haka suka girmama maganarsa. Wasu malamai kuma da Al-Hafiz Ibn Kathir ya ce suka ce wannan ɗan maraƙin yana da jiki da jini kamar yadda sauran shanu suke da shi. Wasu malamai kuma suka ce a ba shi da jiki da jini, kawai an gina shi ne da wannan abun da aka gina shi da shi, don haka babu jini a cikinsa. Ko da ba in iska ne ta shiga ta duburansa bakin sa yake fito da ƙara. Wasu malamai suka ce yana da jiki da jini kamar na sauran ɗan maraƙi, kuma yana kuka irin na ɗan maraƙi. Don haka lokacin da yake kuka sai aka jarrabe su da shi, sai suka kewaye ɗan maraƙin yana kuka, sai suna rawa a gefensa, suna rawa suna ibada wai ga Allah suna. Wannan shi ne abun da aka jarrabe su da shi. Shi yasa lokacin da Annabi Harun yake ce musu ya qaumi innama kuntum bi wa inna rabbakum ar-rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Yace wannan jarraba ku aka yi da shi, yaushe kuma za ku koma bautin ɗan maraƙi? Ku sani ubangijinku shi ne Allah ar-rahman wanda shi ke halittar komai. Ku bi ni, ni ne wakilin Annabi Musa a cikinku, kuma ku bi umarnina shi ne abin da ya dace tunda ni ne na'ibinsa. Ina qalu suka ce lan nabraha alayhi aakibina hatta yarji'a ilayna Musa. Suka ce mu fa ba za mu gushe muna bautar wannan ɗan maraƙin ba har sai in Annabi Musa ne ya dawo ya ce kara bauta mata. Amma kai kun gaskiya ba mu saurari maganar ba. To wannan sai dai ba cikin halaka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala alayhi jibewa alam yarau annahu la yukallimuhum, shin ba sa ganin cewa wannan ɗan maraƙin baya musu magana? Ya za a ce shi ne abun bauta amma baya magana? Alhali Annabi Musa kuma wanda ya ce ya aiko shi da sako shi ne Allah, kuma yana masa magana yana ji, wannan kuma baya magana su ji, ya kuma zama abun bauta. Wala yahdihim sabila, baya ce musu ku yi wannan abun shi ne mai kyau, ku bar wancan abun ba shi da kyau. Alhali Annabi Musa kuma lokacin da ya zo cewa yake ku yi kaza yana da kyau, ku bar kaza ba shi da kyau. Shin ba su lura da wannan, su gane cewa wannan ɗan maraƙin ba abun bauta ba? Ittakhadhu sai suka rike shi abun bauta. Wa kanu zalimin, sai suka zama sun zalunci kansu ta hanyar bata da fadawa cikin shirka maimakon bautar Allah, suka koma bautar abun da ba Allah ba subhanahu wa ta'ala. Na'am.
Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu lakin lam yarhamna rabbuna قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين.
الله سبحانه وتعالى ولما سقط في أيديهم ألوغا إن سكا فادي وروان سكا فادا تكين نداما سكا غاني للي أول سكا فادي ديباني ورأوا أنهم قد ضلوا suka gane suka fahimci cewa lalle fa sun bata. Qalu sai suka rinka cewa la in lam yarhamna rabbuna, in ba a samu tabbas Allah ya mana rahama ba, wa yaghfir lana, in fa ba a samu Allah ya gafarta mana abinda muka yi na laifi ba, lanakunanna minal khasirin, wallahi tabbas za mu zama cikin masu asara a ranar lahira. Abin da ake so shine in mutum ya gane yana cikin barna zai gyara. Da zarar an ce abun da wane kake yi ba daidai bane saboda aya ta ce kaza, hadisi ya ce kaza, da abun da ake so sai mutum ya ce to na tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ba ni ikon gyarawa Allah ba ni ikon barin abin da ba daidai ba. Amma in aka ce ma abu kaza ba kyau sai ka ji girman kai, to magana kuma ta ɓaci. Don haka in an ce mutum abu ba kyau ya kamata ya bari. Duk aikin da aka ce ma ba kyau, wanda ya ce maka abin da kake ba kyau, to wannan ba ƙaramin daraja yake da shi a gurinka ba. Amma wanda zai kyale ka bai ce maka abin da kake ba daidai ba ne, kuma alhali abin da kake yin ba daidai ba ne, haka ba ka ci nasara ba. A samu mai maka wa'azi cikin al'umma wanda ka ci nasara. Duk al'umman da ya zamanto ba ta samun a yi mata wa'azi, to lalacewar ta zai kai makula, za ta faɗa cikin halaka. Babu wanda yake da daraja a cikin al'umma sama da wanda yake ce musu ku bi Allah, ku bi manzo sallallahu alaihi wasallam. Domin wannan shine aikin manzanni, shine aikin annabawa. Kuma da haka ne ake samun al'umma ta dawo ta gyaru, ta riƙe hanyar Allah, ta riƙe tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dawo kar a daina wa'azi, kar a daina gaya wa mutane gaskiya, kar a daina gaya wa mutane abin da yake shine daidai. Wanda ya yi sa'a ya gyaru, falillahi alhamd. Amma aikin ka kawai shine fada, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ba kai saka shirye da wanda kake so ba, sai Allah kadai yake shirye da wanda ya ga dama. Wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Allah subhanahu wa ta'ala ce ku bari gaskiya kawai daga Allah, wanda ya ga dama ya imani, wanda ya ga dama ya zaki abin da ya ga dama, ya yi sharhodiyan da yake so, ya shiga cikin bata, ya shiga cikin shashinci da barna, shikenan. Allah subhanahu wa ta'ala ne ya bayyana cewa ya tana da wuta ga wanda suka zalunci kansu, Allah ya kiyaye.
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
Allah subhanahu wa ta'ala ce walamma raja'a Musa ila qaumihi gabbana atiba, lokacin da annabi Musa ya dawo zuwa ga mutanensa, a can kin yana can Allah ya bashi labari, inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum mustani, shine Allah ya ce faraja'a Musa ila qaumihi gabbana atiba. To kin daga sun ji labari, yana jin labarin sun koma shirka, sai fito da sauri yana tafe cikin fushi, ba abin da yake iya fada, ya dawo gurin mutanensa. Domin annabawan Allah ba abin da yake tayar musu da hankali kamar su ga ana sabon Allah. Sai da sahabbai ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba, in so ga mutum hankalinsa kwance yana sabon Allah, suka yi fana su wani sai su bari kawai, ba sauran laka a jikinsu. Wai wannan ya san tsayuwa gaban Allah ko yake sabon Allah? Yanzu kawai misali a rayuwarmu, ka ga mutum kawai ya zauna a gindin masallaci, an ce wa gurin majalisa ko wani abu, amma yana keta ƙarya yana faɗa. An jima a tada sallah, an jima a kira sallah, a yi alwala, ko alwala ba ta zama a jikin mutum dama. Ya keta ƙarya, ya tuna ma mutane, ba wanda zai wuce ko namiji ko ta mace ba sai an yi maganarsa. Sabai suna mamakin yin wannan al'amari, ba su taɓa ganin irin haka a rayuwarsu ba. Babu wani wanda yake tunanin wai mutuncin wani ya tsaya a gaban Allah a ce ga namarwa ne, ga namarwa ne, a ce a ina. Abu Bakar da Umar radiyallahu ta'ala lokacin da suka yi maganar wanda yake tare da su, ana tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun farka, shi ya kamata ya shirya abinci ya kawo musu. Yawancin ana tafiya tsakanin sahabbai, wannan shi zai shirya abinci, wannan shi zai yi kaza, wannan shi zai yi kaza, haka suke yi. To annabi sallallahu alaihi wasallam group group ɗin wanda za su shirya abinci, amma ba a zama mutum ɗaya ya ware gefe yana cin abinci irin zamani yanzu. In ka je gurin walima sai ka ji an ce ma ga check away, sai ya ɗauki ka wuce kawai, kai ɗayan ka za ka je ka ci, ba kai ba abokinka. To wannan wato yana daga cikin kalistin tarbiya. Abin da aka fito shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tarbiyyantar da mutane mutum goma, mutum biyar, yakan ce musu in sun sauka a zango ko a jeji, kar mutum ɗaya ya ware shi ɗaya ya kwanta, kar mutum ɗaya ya ware shi ɗaya ya ci abinci. Ku zama kuna tare kuna ci, ku zama kuna tare kuna ko kwanciya za ku yi kuna tare cin abinci. Haka abubuwa sanan ne za ku gane yan uwancaka, ko ba za ka gane darajar mutum ba sai ka yi tafiya tare da shi, za ka gane lallai wannan ashe mutum ne. Duka duka yi tafiya kuka bar gida kuka fara, amma nan kuna gida wancan yana gidansa wancan yana gidansa, ina ka san mutum, ba ka san ni ba ban san ka ba, sai mun yi tafiya. To haka ne al'amari yake tafiya. To Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum da zai shiryo musu abinci, Abubakar da Umar, sai bacci yake ta yi ta farka da ya tashi ya haɗo abinci, kuma ga lokaci ya ƙure. Sai Abubakar radiyallahu ta'ala da Umar suka ce ina, wannan ya cika nauyin bacci suke nan. Sai farka, yana farka ne yake ai yanzu kuma ga lokaci ya ƙure. Sai dai mu tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba mu miyan gurin su suke nan. Sai ya zo ya ce ya Rasulullah, Abubakar da Umar suna gaishe ka, ka ba mu miyan gurin ka, ya ce a je ka kira su. Sai ya kira su da suka zo, sai wani miya kuma bayan kun ci miya da nama, suka ce me ya faru ya Rasulullah, wallahi ba ai ba mu yi abinci bangaren mu ba, sai kun ci miya da nama, yake wallahi ina ganin nama a tsakanin haɓaran ku, me kuka ce akan dan uwan ku, ba ku ce ya cika nauyin bacci ba? Abubakar da Umar ba wai kawai sun ce ya cika nauyin bacci, ko nauyin bacci ne, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi ina ganin nama da jijjigar nama a tsakanin haɓaran ku. Duka da ya Rasulullah nema mana gafarar Allah ya ta'afu ya kusanye shi in ya yafe muku shi kai Abubakar da Umar, amma yake ku je ku same shi abun ya fi karfin wai manzon Allah ya daga mai addu'a shi kenan. A to yau makwabcin ka kake tsammani me ya tsakanin ka da shi, yayanka, kaninka, makwabcin ka, amin da ka duba irin wannan abun shi. Sai ka sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wa tabi'ai, yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna kirga abu a babin munafirci, in muka ga mutum ya yi shi lokacin da manzo Allah yake tare da mu, muka ce wannan abun munafirci ne, amma sai gashi ina ganin ku kun yi abun ninkin wannan abun sau goma ba ku damu ba. To yau inda zai zo, ai sai dai ba zai fita ba. Sahabi ne zo yau cikin mu, ha ba gaskiya ba zai rayu ba, mu ne za mu kaje shi kawai da ɗabi'a, aikin mu ne zai kashe sahabi. Wannan ba in kana neman majalisi ka ga an zauna an buga abun da kowa ya mai da hankalin da gurin ana saurare, to ka tabbata gurin mace ne, ka tabbata shi ta jita ya yi shekara, yadda ka san an yi sabon wahayi sahabbai suna jira su ji me Allah ya ce, haka mu ko muke jira mu ji labarin shi ta jita wanda ke karewa da ƙarya, wanda wani kirkiro ya fada ko cin nama, duk wani mutum bai kalli cin naman sa ba, duk wani mutum bai kalli ayi annan limanci akan mutuncin sa ba, duk wani kai hatta wanda ya karantar da kai za ka yi masa annan limanci, wanda ya karanta da kaza ka bin diddigin da kana neman cin mutuncin sa, labari ya kai hayaniya ta zama toye a rayuwar mu, in ka iya magana ko shi kenan, ka zo kuma an yi wa kana ka gaya mutane magana shi kenan. Shi yasa za ka ga rayuwar mu gaba ɗaya ba wani tasiri, amma in ba ka ba wa'azin da yake gidajen mu kawai, ba don dai tafsiri na ibada bane, mu daukar din malamai kawai da suke tafsiri na shekarun baya, wani ya yi shehu ai yau shi muka aikata su hudu ba juma'a juma'a ba a gama tawattar ba ta wannan mata sake zuwa haka nan. Rayuwar mu gaba ɗaya kawai ana cikin sako ne dumu dumu, haka ake cikin wanda Allah ya kare. In ka dawo maganar kuɗi kuma kar ka yi magana, in je kuɗi ne wannan kam kar ka yi magana, sai dai in ba su ruwa. To wannan rayuwa tamu sai dai mu rinka addu'a sabaki a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Amma tsakanin miji da mata ma akwai gulma, wani za ka samu ya je majalisa yana gulman matarsa, ƙahalewar lalacewa ke, ƙahalewar lalacewa, ko ya ce ba ta iya girki ba, ko ya ce ba ta iya kaza ba. Mafi munin abu mutum yana iya faɗan alaƙarsa da matarsa wa abokanansa, wanda ya haka ya faɗa cikin halaka. To irin waɗannan abubuwa ya kamata mutane su sani, lallai akwai matsaloli da yawa a rayuwar mutum wanda ke bukatar gyarawa. Ba ina nufin kuma a ba za ka faɗa wasu aminan ka, ko misali in akwai maslaha ko cikin gyaran aure, ko kuma a yi mata faɗa, ko kuma a yayi mata, ko kuma a wasu wanda ka san za su iya gaya mata, wannan babin sa daban. A labari kawai irin na rayuwar mutum, wani in ya zo labarin gida kawai ke bayarwa labarin gida, ita ma matar wata in ta zo inda ta zauna gaba ɗaya kawayenta da bata sani da wanda bata san asalin su ba da komai, ita labarin gida suke bayarwa. Ta faɗi firin gida, ta faɗi wancan, ta faɗi wancan, ba wani mutunci ba komai. Kin faɗi firin gida menene alheri? A kan faɗan firin gida ba Annabi Ibrahim Khalilullah ba, yace annabi Isma'il ya saki matar fadan sirrin gida kawai sai sirri ɗaya ta fara yace wannan ba matar kirki bace take ta duk da cewa ba su a faɗi irin wannan maganganu a gaban jama'a sosai wani sun kana ce awo haka ne hatu ba haka bane ka gyara abin da yasa shi annabi Ibrahim ba kaman ka bane yau annabi Ibrahim ya san ma bayan wannan wannan din da kawai aka bayyana mana amma annabi Ibrahim ana masa wahayi ya san abubuwa da yawa wanda mu ba mu sani ba don haka dan shi ya ce wa ɗansa ya take matarsa to wannan shi daban ne kar wani ya ce yau da ma ce kan nan ka gane ni bari jin samu ɗana a'a la ba haka bane a ba min wani sa'i in maganganu suka zo ne dole ake mana dole kullum sai muna neman gafarar Allah ya ji mana amma dai mun kawo haka yaji a cikin nan sai dai gurin mutuki da bai kamata a ce an faɗa kowa ya ji ba bale ma ana dauka a kai TV da sauransu wani yana can basirarsa iya can ne har ya ji ya dauka abu ne ya fassara to ba haka muke nufi ba wallahu ta'ala ala Allah subhanahu wata'ala annabi Musa yake ba da labari annabi Musa lokacin da ya dawo saboda an saba wa Allah Allah ce walamma raja'a Musa ila qaumi lokacin da annabi Musa ya dawo zuwa ga mutanensa zubana asiba yana mai fishi yana mai bakin ciki kada yake musu bi ta ma khalaftu muni min qabl min ba'd kai cin da abun da kuka ce za ku kuka bayyani da shi cin da abun da kuka bayyani da shi bayana a ce wai in tafi in bar ku kullum da abun da za ku ce bautan wani Allah kai cirga wannan aiki cirga wannan aiki a ajintum amra rabbikum wai gaggawa kuke ga al'amarin ubangijinku azaba kuke jira da zo ya za ku kawo bautar wani Allah har ma dan mare kun ji da maganar fir'auna kenan yawa fir'auna mu yawanci bautar shanu yake da shi kun du al'ada ku kike tunowa ta baya kai yayi muni abu da kuma yake da shi wa alqal alwaha sai watsa da allunan da aka rubuto masa wahayi akan su sai zubar da su malamai suka ce zubar da su da yi sai suka karkare wasu sashi daga cikin su sun kare Allah subhanahu wa ta'ala yayi wannan fishi ne har ya zubar saboda abin da ya faru wa akhadha bi ra'si afihi yajruhu ilayhi ya kama kayin dan uwansa Harun malamai suka ce ya kama hannun dama gashin kan Harun hannun hagu gemun Harun wanda ke nuna ma cewa suna raye gemu dukkan annabawan Allah suna raye gemu da yawa haka ba sa batan fiska kullum suna gyara fuska ne barin gemu shi ne gyaran fuska an gane yawa in ka taba gemu ka yi batan fuska kenan ka bata fuska saboda haka suna yin wannan suna bari suna raye gemu kamar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata wata lokacin da ya zo sai ya kama gemunsa ya kama gashinsa kayinsa yana jansa ya zurruhu ilai yana jansa zuwa gare shi ba wannan kamu a ce a kama gemun mutum da gashin mutum akwai zafi cikin wannan amma saboda an saba wa Allah qala ibn umma sai annabi Harun ya ce ya kai dan uwa dan uwata ko kuma ya kai dan uwata so dangantaka da take innal qauma tad'abun wallahi ka sani cewa mutanen nan sun raunanar da su wato ba abin da na iya da su ne ni kadai ne kowa sun riga sun yi ijma'i sun yi ittifaqi na zama ni kadai ne kawai nake gefe guda wa kadu yaqtuluna kai saura kadan su kace ni saboda yawan musai musayya da suke da na ce musu kaza ina ai Allah ya ba da shaida wala kad qala lahum harun bin qabl ya qaumi inna ma kuntum wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa ati'u amri qalu lan nabraha alayhi ajizina hatta rufi'a ilayna musa shi ba annabi Musa dai tambaye shi ya harun ma qala ya harun ma mana'aka id ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa asayta amri lokacin da kaga sun fata me yana kai ka bi ni ma'ana kai ka bi malama suna fassara shi daban-daban ma'ana kai ka tsaya ka doge an yi tsaya ya doge a matsayin sunan annabin Allah shi yasa kai fassarar an Allah ta tabi an me yana ka bi ni a guje ka je ka ga mu ai Harun ba zai iya ga annabi Musa bayan Allah ya ga masa taki a lokacin kafin Harun ya isa ma ai har labari ya je gurin sa to amma saboda ba shi ran an saba wa Allah an yi shirka komai ma kawai fada yake a wannan lokacin kefa annabi Harun shi kuma ya ce a inni khashitu an taqula farrakta bayna bani isra'ila a lokacin da annabi Harun ya cije ya ce lallai ga abin da za yi to za a samu wasu mutane su biyo shi in ko wasu mutane suka biyo shi wasu mutane ba su bi shi ba to ko annabi Musa ya dawo a hikimarsa da tunaninsa ko annabi Musa ya dawo tunda aka rubuta a rubuwan zati kafin a iya jawo da su za a sha wahala to maimakon a rabu wanda a taru a hakan in Annabi Musa kinda suka ce Annabi Musa sai biya ya san inda Annabi Musa ya zo matsalar za ta warware wanda ke nuna ba maslahar kansa yake bi ba da maslahar kansa yake bi da a lokacin ya samu dama divine and rule shikenan sai ya ja nasa Annabi Musa ya zo ma ya ja nasa shikenan kawai sai ya karabuwa wancan ma ya ce shine wancan ma ya ce shine to wannan ba shine manufarsu ba manufarsu tunda ne suka ce Annabi Musa in ya dawo za su bi gaskiya abin da biyu ya ce shi za su tafi to bari a basu wasu ma da wai suke cewa ku duba akan rabuwa an bar mutane akan shirka don kar a rabu haka wasu ma da wai suke cewa an bar mutane akan shirka don kar a samu rabuwa tsakanin musulmai wanda ke nuna muni rabuwa tsakanin musulmai har aka bar mutane su jure akan shirka to wannan magana ce wanda tashi malamai suke yi wa masu yin istinbadin hukunci hukunci daga ayoyin Allah adada akalla abin da ake so a ce shi ne ba son mutane su rufe an fi son mutane su dunkule musamman in suna kan gaskiya su tsaya a kan gaskiya su riƙe ayoyin Allah su riƙe alƙur'ani su riƙe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da jin son rai ba ba tare da neman biyan buƙata ta rayuwar duniya ba Allah ya samu dace don haka Annabi Harun lokacin da Annabi Musa ya kama shi ya ce mai shi ko sai ba shi mutum kaga da ya san cewa harkar akan Allah take kuma akan Allah ya sa ake wannan rikicin duk da kama kansa da yi da kama gashin kansa da kama gashin bai Musa yana kansa shi ko bai rama ba sai bar jikin sa kawai a sake yana bin Annabi Musa saboda me don maslaha ta zo Annabi Musa yana cikin fushi ne don an saba wa Allah an hada Allah da wani to jira yake shi Harun ya bashi uzurin da zai gamsar da shi yanzu ne a dawo a yi ta mutane kenan sai yake cewa ya ka gane illal qawmat tad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bi al a'da kar ka rinka kirga ni cikin makiya kar ka rinka kirga ni cikin makiya fahimce ni saurare ni kaga inda wani ne a yanzu ya ce duk aikin da na yi nan ni ma bari kamo kanka shike na kawai sai a samu matsala waɗanda suka dace su daidaita mutane to su din ne suke fara to shike sai a samu matsala to amma da ya gaya masa sai na bashi kubiri ya ce a'a la fala tushmit bi al a'da kar ka kirga ni cikin makiya a'a sau ni ba na cikin makiya kar ka kirga ni wala taj'alni ma'al qawmi adh-dhalimin kuma kar ka sanya ni tare da mutane waɗanda ke azzalumai wanda suka fada cikin shirka a ni ba ki shirka ba ba na goyon bayan shirka ba na tare da shirka fahimci magana ta abinda nake nufi kawai shine kar su rarraba in suka rarraba tun kafin ka dawo to za a samu matsala ko da ka dawo wannan shine manufata domin shi ma annabin Allah ne wahayi yake masa so da ka Annabi Musa alayhi salam sai ya gane ya fahimci lalle Annabi Harun yana tare da shi lalle harkar ta kai inda take ne kawai sai ya ce rabbi ya ubangiji ighfirli gafarta mun ya Allah ka duba fa wadanda suke zunubin daban ko fadan da yake yi da bishin da yake akan an yi shirka wa Allah ne amma saboda yadda ya san Allah ya ci kowa sanin Allah kansa ya fara nema wa gafara amma mu yanzu sai ga mutum yayi abun da ya ga dama in an ce kai ka ji tsoron mu ta ba sai ce kai ban dai san kai ba amma an yawa ne ko ba san mu ta ba ne to da me ya tantu ke kai ga ni ta shi aljanna ne to da kafar son kai da hadama da rashin adalci da rashin gaskiya ana magana tsayuwa a gaban Allah annabawan Allah ba sa iya magana a gaban Allah ranan saboda tashin hankali da fala'i kai ga ta wai kai kana gani baka san dai gaibu ba kam amma wani abun da yake yin nan ai kai kuma ba da kai abin da kake shi sa wajibi ne mutane a gane kowa ya gyara kansa ba kar lokaci ya kuye kana nan fa kai ne shi rayuwar nan ita ce lokacin fa daga yanzu zuwa magariba daga magariba zuwa dare daga dare zuwa safiya daga safiya zuwa asake ini wannan sai Allah saboda haka gyara wa innan lokacin da ka ganka kana cikin kaidin rayuwa to iya abin da zaka yi kafin lokaci ya kuye da zaran an ce wane ya rasu shi kan nasa ya kai sai wani kuma hayan saboda haka kowa ya yi abin da zai ke sa Annabi Musa alaihi salam ya ce rabbi ya ubangiji ighfirli gafarta mun ya Allah wa li akhi na biyu sai Annabi Harun ka duba ya ce ighfirli sai ce wa li akhi dan ya fahimci Annabi Harun ba shi da matsala sannan ya ce wa adkhilna fi rahmatika ya Allah shigar da mu cikin rahmarka wa anta arhamur rahimin ya Allah kai ne arhamur rahimina mai tausayin masu tausayi in kana neman mai tausayin masu tausayi shine Allah subhanahu wa ta'ala na'am
innal ladhina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayati dunya wa kadhalika najzi al-muftarin wal ladhina 'amilu as-sayyi'ati ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى إن الذين اتخذوا العجل للي وأنن سكر جدًا ملئي أبون بوتا سينالهم غضب من ربي تبت في بسياسة ناس لقبولهم أبنجدين وذلة لقصدن في الحياة الدنيا على أيوة الدنيا وكذلك نجد المفترين هكذا موتي تاكن كاو شكا واندس كريكا لياس كدين جناغ الله يد سواس كريكا لياس كدين جناغ الله شوا وننتم لكي شيني أبون بوتا أمن دين الله shine abun bautan Musa shine abun bautan su to wannan Allah yace sai fushin Allah ya same su masu tafsiri suka ce lalle fushin Allah ya same su domin ce musu akai kafin Allah ya kafi turban su su dau makamai su fita bayan gari su je su yaki juna su ta kashe juna wanda suka ci kowanne zunubi su za a yi ta kashewa gure amma mutum yana gani yana tara dan uwansa yana kawo tara suka yi tina tina suka kashe juna wasu suka mutu wasu suka saura sannan tukunna Allah ya kafi turban su shine Allah ya tsayyana mu gadabun min rabbi wa zillatun fi hayati dunya karewar kaskanci a ce mutun yazo wa da kani suna taran juna da takobi kuma hakan shine Allah yace su wannan karewar kaskanci kenan ai ko ba a ce Allah ne yace ai ba aka ce yau ga wa da kani kowanne da takobi ai an samu tajin hankali to balle kaskanci ya kai kaskanci a ce umarnin Allah inda kuna neman yaddar Allah Allah ya kafi turan ku sai kun fita dangi da dangi sun fita bayan gari waɗannan da makami a je ai yaki ai fada sai ta al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu al'umma da ta samu faladan Allah irin faladan da annabi al'umma ne sallallahu alaihi wasallam suka samu mu idan mutum yayi zunubi yanzu abin da yayi kawai in ya tuba tabarallahu alaihi kike ne kawai sai Allah ya tuba in dai yayi tuba na gaskiya amma mutanen da sai mutane sun je sun fita bayan gari sun yaki kansu ko kuma a ce sai sun kai sadaka idan za su kai sadaka hatta zakka a zamanin mutanen da kafin al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aka fidda zakkar to sai a kai ta bayan gari ko a dora ta akan dutse sai a hau kan dutse sai a je zakkar idan Allah ya kafi zakkar sai wuta ta sauko daga sama sai ta dauka sai ta tafi da shi ko zakkar dabbobi ne sai wuta ta sauko daga sama sai ta lamshe wannan dabbar to lalle Allah ya karba me zakkar sai ta dinga idan ku Allah bai karba ba zakkar sai ta zama a guri har namun daji su zo in dabba ne su kama su cinye to wannan Allah bai karbi zakkar sa ba sai shiga damuwa amma mu a zamanin al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka ce zakkar mawadata ne za su fitar in an fitar daga hannun mawadata a karba daga hannun mawadata a ba wa fuqara su ci su ma su yi wadata su ji daɗi da cewa aka yi an tara kuɗin zakka an tara dabbobin zakka a kai su bayan gari da wasu sun zama barayi suna zuwa su sace ba na mun daji bane za su zo su ɗauka kafin wuta ta sauko wasu za su yi sace kaga da bala'i kan bala'i kenan sai an zama su wani suna barayin zakka ko zakka da ba yadda amma sai al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musu rahama kana zo ne kana mutulai kana jirawa ne ka maka zakka in ya kawo zakka sai ka shiga kasuwa ko ba haka wannan ba karamin nima bace ta Allah subhanahu wataala amma al'umman da sun sha wahala kuma hakan Allah yake so su rayu in dai suna son aljannar Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ya mana ni'ima mu dace mu yi amfani da wannan ni'ima duk wannan ni'ima da aka yi mana amma wasu suna nan suna zaben wuta wasu suna nan suna jira wuta kawai suka cewa Allah su wuta su ba sa tsoron tsayawa gaban sa Allah ya kiyaye daga Allah subhanahu wataala yake wadillatu fil hayatid dunya wa kadhalika najzi al muftarin ila yawm al qiyamah والذين عملوا السيئات وندق سك ايكته ميغم ايوكا اذا الله سبحانه وتعالى ثم تابوا من بعدها sannan suka tuba bayan miyagun ayyuka din tuba shine tana da shuruda dole mutum yayi nadama dole mutum ya yanke daga yin zunubi dole mutum ya yi niyya cewa har abada ba zai sake yin wannan zunubi ba in kuma akwai haƙƙin dan adam sharadi na hudu sai ya maida wannan abun zuwa gare shi in dukiya ce ta talakawa ko ta abin nan lokacin da mutum ya je mukami ba cewa zai ya tuba shi kenan ba a sai dan wannan dukiyar in ya riga ya san ya abin da ya sata sai riba sai ya tire ne sai ya bashi da tip sai dawo sai zauna lafiya tsakanin da Allah lafiya tsakanin da EFCC ma lafiya amma in dai mutum waye da ya tuba ne ko alhali akwai haƙƙin mutane a wannan in an je lahira akwai matsala al-muflis kenan Allah kiyaye saboda haka duk abin da za a yi a tuba na gaskiya in an tuba in tuwa ne ai laifi tsakani da Allah aka yi niyan ba za a sake yi ba aka yanke yin zunubi aka yi nadama akan abin da aka yi Allah ya yi shikenan inna Allah yaqbalu tawbatal 'abd ma lam yuzargi Allah yana karban tubar bawa madkar mutum bai je gargara ba inna Allah yaqbalu tawba ma lam tadlu shams min maghribiha Allah yana karban tuba madkar rana ba ta fito daga mahudanta ba mafadanta ba saboda haka mutum tsoron Allah mutum ba Allah da duk wanda suka yi miyagun ayyuka koda akwai shirka a ciki koda akwai dukkan miyagun ayyuka koda akwai zina koda akwai shan giya koda akwai duk wani abu na tsakani da Allah babban zunubi amma sai suka tuba bayan sun yi zunubi in tsakanin zunuban tsakaninsu da Allah ne kamar misali zina mutum ya tuba kamar misali ƙarya mutum ya tuba kamar misali shan giya mutum ya tuba duk wanda tsakaninsa da Allah ne amma in cin naman wani ne ya zubar masa da mutunci a wani guri to dole sai ya nemi gafara a gurinsa ya nemi gafara ko da bai faɗi abin da ya faɗa a can ba don kada ƙirƙiro wata musiba kuma ta daba in kuma kuɗi ne na wani ko kuma dukiyarsa a shago lokacin da yake yaronsa ko kuma dukiyarsa a guri kaza lokacin da yake yaronsa wannan sai ya mayar ko kuma yanzu in ya ce masa ya yaga wanda to shi kenan to wanda duk suka yi wannan wa amanu suka yi imani bayan sun tuba bayan zunubi wa amanu suka yi imani inna rabbaka lallai Allah mahaliccinka min ba'diha bayan zunubin da suka yi bayan tuban da suka yi bayan zunubi la ghafurun tabbas Allah mai gafara ne rahimun Allah subhanahu wa ta'ala mai jin kai ne Allah yana jin tausayin bayinsa Allah ba zai tsoron mutum a wuce ba dai mutum ya zaki wuta sai zai nuna sunan sunan ce kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba kowa zai shiga aljanna sai wanda yake kawai sahabbai da suka san aljanna suke fadayin ta suka ce ya rasulullah wa man ya aba yanzu wa zai fi shiga aljanna qala sallallahu alaihi wasallam man abani da kalal janna wanda bi yabi yabi abin da nace yabi umarni na da kalal janna zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ko ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa kar ayi ya ci gaba da yi ana cewa kar a sabawa ya ci gaba da yi to wannan ya ki shiga aljanna kenan Allah ya yi na
walamma zakata an musa al-ghadab akhadha al-alwa wa fi nusqiha hudan wa rahmatun lil-ladina hum bi rabbihim yarhabun
Allah subhanahu wa ta'ala ce walamma zakata an musa al-ghadab a lokacin da fishi ya sauka daga annabi Musa alayhi salam malaman da suke magana akan abunan majaz a cikin alqur'ani majaz ko rashin majaz a cikin alqur'ani suna taba hujja da wannan walamma sakata an Musa al-ghadab al-ghadab fishi yana yin shiru ne amma sai Allah ya amfani da kalmar shiru walamma sakata an Musa al-ghadab amma in kana cikin magana kuma akan ijazi na alqur'ani da kuma balaga na alqur'ani wajen ma'anan wannan kalma walamma sakata an Musa al-ghadab lokacin da fishi ba fishi yayi shiru daga nan Musa ba a'a walamma sakata bi ma'ana sakana annabi Musa ya samu nutsuwa fishin ya tafi gaba daya sai Allah ya yi amfani da kalmar sakata misali idan mutum yana cikin magana sai shi ka ji tsit to yadda in mutum yana cikin magana sai ya shiru zaka ji tsit baka ji sauti baka ji komai to haka ma'ana fishin ya tafi daga nan Musa gaba daya saboda ya gane sun karbi laifin su sun gane sun yi kuskure kuma ya ji daɗi lokacin da ya gane annabi Harun ashe baya tare da su cikin wannan to sakata an Musa al-ghadab kenan to shi yasa Allah ya amfani da kalmar sakata walamma sakata an Musa al-ghadab lokacin da fishi ya tafi gaba ɗayansa ya kwaranye gaba ɗayansa daga annabi Musa a kazal alwaha to nan ne ba sai waiwaye koma gura zuwa ga allunan da aka rubuta masa wahi da ya watsar da su ya manta da su saboda ganin an yi shirka an koma bautar wani Allah ko lokacin da shi gaba ɗaya kwanan ya dangare shi to sai koma gurin alluna sai na duba su wa fi nusqatiha hudan a cikin abin da aka rubuta a cikin su akwai hudan shiriya wa rahmatun da rahma lil ladina hum li rabbihim yarhabun ga wadanda suka kasance suna matkar tsoron Allah subhanahu wataala al ilhab shine in mutum yana cikin yin wani abu wani da aka karanta wasu ayoyi na bishin Allah sai mu ce kamar dika cikin da tana hotsa shine al ilhab ce fika cikin da ta yi don tsananin tsoron Allah tsoro na jiki tsoro na firgita shine ilhab akwai tsoro kau akwai tsoro na kushuwa tsoro na kushuwa ko na kuhuwa wanda shine mutum zai ji so tsananin tsoron Allah kai kaman ba jini a jikinsa in yana gaban Allah ko in yana sallah ko yana karatu alqurani ko ya zauna yana cin lahira yana zubar da hawaye wannan shine kushuri yana zubar da hawaye kau shi ko ana yin ta ga wani Allah ana yin ta ga Allah kau kamar misali kafar insan wane yana tsoron wane ana amfani da kalmar kawo amma irhab ana yin sa ga wasu Allah, irhab shine razanarwa, firgitarwa, shi za a ke cewa a amalin irhab al-irhadiyya, zaka ji a larabcin ana maganar ta'addanci, zaka yance irhadiyya wato abuna aikin ta'addanci, aikin firgitarwa, aikin kaza da kaza da sauransu. To wannan lilladina hum li rabbihim yarhabun shine in an faɗi Allah ka ji ka firgita, an karanta ayar azaba ka ji ka razana, an yi zaka kira kuwa wani zaka ga ana karanta alqur'ani ko ana tarawihi ko ana faɗin ayoyin azaba ka ga jikin sa yana rawa, so da su ayoyi da ake karantawa ganye ke kaman yaya, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ayoyin karshen suratul Ali Imran suka sauka ya zubar da kuka, ya yi kuka ranar yana kwana a ɗakin Aisha ne radiyallahu ta'ala anha, ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka hatta ballat tura, sai da hawayensa ya kwaranya, yadda ake zubar da ruwa a kofi ya kwaranya, sai da hawayen manzon Allah ya kwaranya a ɗakin. So da tsabar razana da ya yi game da ayoyin Allah da suka sauko na ƙarshen ayoyin abin nan suratul Ali Imran, sai ta sun suratul sai ke cewa wailun liman qara'ahunna wa lam yata'id bihin, wailun liman qara'ahunna wa lam yata'id bihin, kwabin azaba ta tabbata ga wanda yake karanta waɗannan ayoyin amma baya wa'azantuwa da su. Amfanin karanta alqur'ani shine wa'azantuwa da alqur'ani, balle kuma karanta a fassara. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gaji. Ayyuka na saƙo sun yi yawa, akwai abubuwa da ake bayyana wanda muna isowa kansu insha Allah ta'ala a lokaci na gaba bayan wasu abin tabbatarwa insha Allah ta'ala, muna fata Allah ya samu dace, wallahu ta'ala ala.
Kuma
bayan Allah su taya shi da addu'a muna fatan da masu neman aiki masu neman aure da wanda suke da fama da rashin lafiya da wanda suke fama da kuncin rayuwa da wanda suka samu jarrabawa a rayuwa duka waɗannan Allah subhanahu wataala ya san irin damuwoyi da suke ciki Allah ya yi musu waɗannan damuwoyi wanda ba su samu yin aure wanda suke ganin kamar wasu dalilai muna fatan in tabbas haka ne Allah subhanahu wataala ya magance wannan dalilai Allah subhanahu wataala ya ba ta nasara da kuma sa ta samu daman yin aure dukkan waɗanda suka turo daban-daban wanda suke a jarrabawa ne Allah subhanahu wataala ya ba su nasara cikin jarrabawoyin su wanda suke magana akan waɗanda suke ko iyayensu sun rasu Allah subhanahu wataala ya gafarta ma iyayenmu da iyayensu baki ɗaya Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya biya wa kowa bukatar sa na alkhairi wannan haduwa ta mu da muka yi Allah subhanahu wataala ya sa Allah ya yi da mu Allah ya sa muna daga cikin waɗanda Allah ya aika su a wannan gini mai albarka da mu da iyayenmu da kakanninmu da iyalanmu da duniyarmu Allah ya sa muna daga cikin yantattu a wannan wata mai albarka a wannan ranaku masu albarka Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kulakulanmu abubuwan da muke karantawa Allah ya sa su zama hujja gare mu ranar tashin alkiyama Allah ya sa kar su zama hujja a kanmu ranar tashin alkiyama Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke taurarawa muke ji Allah ya nesanta mu da haramun ko a ina cikin Allah ya hana mu faɗayinta ko da kun yi faɗayinta Allah ya sa kar mu samu Allah subhanahu wataala ya sa mu takaita da halal Allah ya azurta mu da halal ta inda ba ma tsammani Allah ya azurta mu da qana'a cikin abin da ya azurta mu da shi Allah ya shiryar da mu ya shiryar da duniyarmu da iyalanmu ya tabbatar da digajigan mu akan shiriya masu hasada da mu ko kiyayya ko gaba da addininmu Allah ya isa mana akan su اللهم اكفنا شر اعدائنا بما شئت يا حي يا قيوم اللهم من ارادنا او اراد اهلنا او ذرياتنا او اموالنا بسوء اللهم عليك به انه لا يريد اللهم اهد قومنا انك على كل شيء قدير واعن ولاة امورنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعن ولاة امورنا وولي امرنا انك على كل شيء قدير وألبسه لباس الصحة والعافية إنك على كل شيء قدير ومن عليه بالعمل الصالح الذي يكون خيرا لرعيته إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علينا منه وما لم نعلم ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علينا منه وما لم نعلم ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انزل علينا بركة من عندك في بيوتنا وفي حياتنا وفي بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واستر عوراتنا وامن روعاتنا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك